Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa yana tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki kan batutuwan da suka shafi al'umma dake da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce zan jalin zamun shirin na yau. A shirin zamantakewa na yau mun tattauna ne kan cece kucen da al'umma a jihar Plateau ke yi kan yadda gwamnatin jihar ke shirin rufe makabartan cikin garin Jos. Babbar makabarta ta cikin garin Jos da ke kan titin zuwa Zaria an bude ta ne fiye da shekaru 50 da suka gabata. Makabartar wanda aka kewaye da ganuwa mahada ce da musulmi ke biso a bangare guda, yayin da bangare guda kuma Krista ke binne mutanen su. A kwanan nan ne gwamnatin jihar Plateau ta kaddamar da kwamiti wanda zai duba yiwuwar rufe makabartar da samar mata da wata matsuguni. Lamari kenan da ya janyo cece kuce a tsakanin al'umar jihar. Barista Peter Nyamgai shine kwamishinan filaye, safiyo da raye birane. Ya mun shimfiɗa kan kudirin na gwamnati.
A gaskiya wannan makabartar Zaria Road din nan ta girme ne. An yi biso ta kusa ta cika. Gwamnati ta ce bari mu hangan nesa mu duba gurin da ya cancanta domin a ba mutane dama domin su binne nasu. Ba wai za an ce kowa zai kwashe nasa ba, a'a, za a rufe ta ne. Kuma ba yanzu bane sai an samu masuguna inda za a sa mutane kaman a rufe wannan din. Idan mun samu guri, an shirya gurin da kyau, sannan sai a rufe wannan, sai kowa ya koma inda sabon gurin da gwamnati ta kayyada da mun wannan.
Makabarta ce wanda ka ce ta girme ka kusan ta dade kenan, kusan idan ka duba yanda makabartan take ana bisne mutane ma akan mutane. Canja wannan da za ku yi, mutane sun fara ganin kamar ana so a musguna ma wani addini ne, yaya abun yake?
Babu, ba gaskiya bane. Abinda gwamnati ta yi, ta sa kwamiti na ma'aikatan gwamnati tukuna su duba wanda za su iya kawo a cikin wannan kwamitin. A cikin wannan kwamitin ta duba cewa ya kamata kan ta zama member, GNI ta zama member. Wato wannan shirin za a yi ta tare ne inda ba za musguna ma wani addini ba, inda kuma Krista za su ji dadin wannan abun, musulmi za su ji dadin wannan abun. Saboda haka wannan jita-jitan da ake yadawa ba gaskiya bane.
Wannan makabarta yana dab da wato filin wasa na ƙasa da ƙasa wanda ita gwamnatin jihar Plateau take ginawa. Wayan suna rade-raden cewa za a rushe wannan makabarta a gina hotel inda mutane za su je suna kwana.
Babu. Hotel da ma ana tunani za a yi shi a cikin Philly Stadium ne, ba makabartan bane. Babu, ba gaskiya bane. Kuma idan kika duba Hajiya, wannan stadium na babban stadium ne. Idan ranar da za a buga ball, ko da makabartan ma bata cika ba, kinga akwai addinin da ya kamata, akwai wa'adin lokacin da za su binne nasu. Amma wuce wannan gurin zai zo zama damuwa, kinga ba mu yi adalci ba. Saboda haka magabata cikin gari ma ba yi kyau ba, domin ga abin da ya faru a Maiduguri. Shi yasa gwamnati tana duba inda ya dace domin a kai wannan makabatan. Musulmi za su samu nasu dabam, Krista za su samu nasu dabam,
ba kamar yanda da yanzu yake a wuri daya na
kuma za mu ba gwamnati shawara da yake za a yi wannan shirin, a samu hanyoyi da kyau domin a iya wuce da gawa, ba kamar yanzu da ana wucewa hanyar ma da kyar moto ya shiga. Wannan shirin ba za mu yi inda ana so a yi makabartan nan ba.
To amma ya batun wayar ma mutane kai, kun faɗakar da mutane musamman addinan nan guda biyu su fahimci cewa ga tsarin da gwamnati take so ta yi?
Ni ba memban kwamiti ba, amma bisa ga shirin kwamitin na san za su sadu da GNI, za su sadu da KAN. Kuma akwai wakili da ake bukata daga GNI, akwai wakili da aka bukata daga KAN, domin su ma su wayar mana da kai akan shirye-shirye na biso ta fannin addinin Kristanci da kuma Islam. To idan muka yi shi haka, ina ga a ƙarshe kowa zai ji dadin wannan shirin. Allah ya
Faruk Musa na daga cikin waɗanda ke sasanta tsakanin addinai ta kungiyar Interfaith yayi ƙarin bayani kan matsayar su.
Wato Allah hakika abu ne wanda lalle ya taba hankalin mutane kuma dukkan tunanin mutane ya koma ga wajen wuri da aka ce ana binne mamata, wuri ne da ya kamata a ce al'umma gaba daya ta kiyaye an tsarkake wajen, ya zama ma wasu abubuwa da dama akai komo bai kamata ya dace ba. Wato da wannan labari yazo Allah hakika hankalin mutane ya ta'azzara ya tashi ganin cewa an ce za a daga makabarta a wajen, to sai muke tunani to wayanda aka binne ko menene makomar su. A tsarin addinin musulunci idan da waje in waje ya cika ma to za a iya kebance shi ne a bar shi haka ya zauna dindindin ba tare da yin wasu abubuwa ba. Idan kuma shekara 40 to abin da ake so shine a koma a sake maimaici, wato a ƙara rufe wasu akai,
wato za a iya binne wayansu bayan shekaru 40.
Bayan shekaru 40 ana iya yin wannan. So in kuma ya kai ga har sai an kai an samar da muhalli, to shikenan mana irin muhalli za a yi. Shin za a yi gidaje ne na kwanciyar al'umma, wani masaukin baki zai yi, amma idan har aka ce za a yi wata mashaya ko wani hotel to wannan mu'addinin musulunci ba a yarda ba. In aka ce hotel wani wuri da zuwa aikata waɗansu abubuwa na kurakurai, to kuma akan mamata waɗanda suka mutu mu'addinin musulunci ma an ce a riƙa tuna su da musu addu'a, bai kuma zo ana aikata masha'a da aikin banza akan kabarbarin su ba. To wannan shine abin da ya damu mutanen mu.
Amma kun tattauna da ita gwamnati ko kuma gwamnati ta kira ku ta yi muku bayani musamman a addinance abin da za ta yi da wannan guri?
Amma abin da ake cikin zu ana kan halin tattaunawa din ga masu shugabanni masu nemi bukatar su a zauna ko da ba a neme su ba. So kuma ina tabbacin cewa lalle za a tattauna abubuwa wanda suke sun dace, kuma za a duba wato abin da ya zama ya shafi addinin mutane da al'adar su da waɗansu abubuwa.
Al'umma idan abu ya zo haka yana da saukin tada hankali ma mutane. Kuna wannan aiki na wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma, me zaka kira ga al'umma?
Kiran mu ga jama'a shine a kwanta da hankali, kuma ayi addu'a sannan ayi sauraro a ga me zai je yazo. A yanzu halin da ake ciki hukumomi da dukkan masu rawar tsaki ana tattaunawa ana kuma dubawa, kuma bisa kyakkyawan zato za a fito da abin da yake ya dace wanda zai zama dukkan tunanin al'umma ya koma ga shi, wanda za a samu haɗin kai da ci gaba da zaman lafiya.
Pastor Julius Arabo na kungiyar haɗin kan Krista wato CAN shi ma ya bayyana yadda suka ɗauki ƙudurin na gwamnati.
Ita gwamnati tana da ra'ayinta, idan ta ga abu zai zama mutane hatsari takan kawo ra'ayi mai kyau. A wurin mu idan gwamnati ta ga wurin ya cika ga gidaje sun zama wuri ya zama bakin hanya, a canza wurin da za a gwamnati ta tana da a wurin mu ba laifi bane. Idan muka ga yanayi ma yanda stadium namu na Plateau ya kasance a wannan wuri international stadium ne, ba zai yi kyau a zo ga wuri ya cika gashi ana makabarta ana aikin sport a wurin ba. So a gani na ra'ayin gwamnati ra'ayi ne mai kyau wanda suka kawo. Idan mutane suna da wani fahimta daban to zai yi kyau su tuntuɓi gwamnati su samu ƙarin bayani. Amma wuri ne wanda ya cika, idan ka je wannan wuri kusan kullum ana sai dai ma ana sake tattauna sabon kaburburka a sake bizinin mutane a wurin, haka kuma bai kasance da kyau ba. So ni ina mai goyon baya gwamnati ta tanada wani sabon wuri wanda ba su fahimta ba su tura shugabaninsu domin ƙarin bayani daga wurin gwamnati.
To akwai rashin fahimta musamman wayan suna ganin kaman za a rushe wurin ne kuma bisa ga addini, kowa yana da tsarin yadda yake biso, da kuma yaya ku kuke ganin kaman a rushe gurin ne ko kuma a gwamnati ta kwashe kasusuwan mutane ne ta nemi wurin da za ta binne in ma har aka ce lallai tana so ta yi wani gini a wurin?
To ita gwamnati tana da kyakkyawan shiri, idan kaga ta yi shiri ta yi wannan abu na cire wannan makabarta a wannan wuri, akwai shiri da za ta yi domin waɗanda aka riga aka bizina a wurin. Kwanakin baya can ai ko kasuwan katako da muke ciki da can makabarta ne, gwamnati ta ga cewa ya kamata a samu kasuwa, ta san da ta cire wannan makabarta daga nan wuri ta kai wani guri. Haka nan wurin ma idan gwamnati ta ga ya kamata a masar da makabarta a wurin saboda buduwan gari da yanda wurin ya riga ya masu, gwamnati tana da haƙƙi ta yi tanadin wani wuri yanda ya kamata, sannan za a sanar da jama'a da shugabannin addinai idan akwai wanda suke da makabattan da ya kamata suna ga za su juye su cire wanda ke wurin akai wani guri, duka za a yi shawara da masu kiwon lafiya da shugabannin addinai a duba ya za a yi wannan canji. A kira na shine ba komai bane za a mai da shi maganan siyasa. Ko addinance akwai inda aya ta ga mana mu yi biyayya da shugabanni, idan ba mu fahimta ba ko kuma shugaban da ke addini bai fahimta, shugaban da ke mulki bai fahimta yanayin addini a wannan wuri ba, za a ji a zona a yi tunani a yi bayani dun jama'a su gamsu. So nawa tunanin shine kar a mai da wannan abun ya zamanto maganan addini ko siyasa.
Kwamishinan filaye Safiyo da Raya Birane a jihar Plateau barista Peter Nyamgai ya buƙaci al'umar jihar su kwantar da hankulansu.
A gaskiya mun samu haɗin kai mutane, musamman al'umman musulmai. Akwai wanda suka zo ofishina jiya ne, ma sun tura wakili ya zo ofishina. To ina ganin tattaunawa da muka yi mutane sun samu fahimta, amma wannan ba za mu bari ba, za mu ci gaba muna saduwa da mutane masu ra'ayi a ji domin mu samu mu ci nasara cikin wannan shirin da muke yi.
Idan ba tsaro a yankinmu din tawar gajiji na zamu.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.
Allahu zai kare mu baki da